إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوات رمضان هجرا منذ الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو ديادة تريهد دا تلاتين دا ترى وانده يزوى عشرين دا اكو قوات بير دبو بيو دا شاتكوت منا ننده اتكين سورة البقرة آيات 83 نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
الله سبحانه وتعالى أتكن ودنن آيوي سورة البقرة آية 83 da 84 da 85 wasu dokoki ne guda goma Allah ta'ala ya saukar akan banu Isra'ila da nufin cewa za su rike waɗannan dokoki, za su yi biyayya a gare su, za kuma su cika alƙawarin da suka ɗauka tsakanin su da Allah subhanahu wa ta'ala. Amma me ya faru? Sai suka yi biyayya ga wasu dokokin, suka saba wa wasu daga cikin dokokin, wannan yasa suka zama abin zargi da kuma yi musu alƙawarin narko na azaba. Waɗannan dokoki guda goma sun yi kamanceceniya da wasu dokoki irinsu guda goma a cikin suratul Nisa aya ta 36 da Allah ta'ala yake cewa wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wal jar dhil qurba wal jar al junub was sahib bil janb wa ibn as-sabil wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kuma sun yi daidai da wasu dokokin irinsu guda goma a cikin suratul lan'ami, inda Allah ta'ala ya buɗe su da ul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Sannan sun yi kama da wasu dokoki guda goma sha takwas da Allah ta'ala ya jero su a cikin suratul Isra, inda ya bude su da inda yake cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sannan sun yi kama da wasiyar da Luqman ya wa ɗansa da yake ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun 'azim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi 'amayn. Wannan ya samu ma dokokin nan suna aiki a kanmu, kuma mu ma idan ba mu bi waɗannan dokoki na Allah ta'ala ba, wanda mafi yawan su kira ne bayan tauhidi da a kyautata wa bayin Allah masu rauni, a taimaka wa bayin Allah talakawa, a agaza mu bayin Allah marayu, a taimaka wa masu ƙaramin ƙarfi, a kyautata wa iyaye, a sada zumunta, shi yasa wannan dokokin su ba a soke su. Kowane annabi ya zo sai ya jaddada aiki da waɗannan dokoki. To mun karanta doka ta ɗaya, tauhidi, kaɗaita Allah da bauta. Mun karanta doka ta biyu, kyautatawa iyaye. Mun karanta doka ta uku, sada zumunta ga ma'abota, kusanci. Doka ta huɗu, Allah ya ce wal yatama, su ma marayu suna da haƙƙi tun da can, tun kafin zuwan musulunci Allah yake kira da a tausaya, a taimaka wa marayu. Maraya an yi ta'arifinsa da cewa shine wanda ya rasa mahaifinsa yana ƙarami. Maraici hawa uku ne, akwai maraya gaba da baya, shine wanda ya rasa uwa ya rasa uba yana ƙarami. Mai bin sa a maraici shine wanda ya rasa uba, mai bin sa a maraici wanda ya rasa uwa. Wasu malaman kuma su ce maraici a wajen mutum shine ya rasa uba, maraici a wajen dabba shine ta rasa uwa, maraici a wajen tsuntsu shine ya rasa uwa da uba, tunda shi ba nono ake bashi ba, shi dura ake masa. Uwa za ta iya masa dura, uba zai iya masa dura. In ya rasa uwa sai uba ya masa dura in ya rasa uba sai uwa ta masa dura amma zuka ma akuya da rago da sa da saniya tunda nono ake basu in sun rasa uwa to shi ne suke shiga maraici tunda da rago da sa da raƙumi ba su da nonon da za su bawa waɗannan ƙananan to mu kuma da yake uba shine yake daukan nauyinka ya dauki nauyin babarka da cinka da shanka da sutura da magani da lafiya da cin babarka da suturarta da maganinta da lafiyarta da iliminta duk yana kan mahaifi da haka idan mahaifi ya fadi ko kana da baba kun zama raunana yadda kai ma kake bukata a dauki nauyinka ita ma babarka tana bukatar wanda zai dauki nauyinta shi yasa ake ga faduwar uba shine babban maraici idan babanka yana nan da rai ko da babarka ta rasu za a kira ka maraya amma idan babanka tsayayye ne duk wacce zai aura ai sai ce sai zaki rike min dana amma ita ta iya yiwa ta samu mijin da zai ce ina son ki amma ban da ƴaƴan jama'a da yawa sukan yi wa zawarawa haka mutum yace yana so zai auri ba zawara amma kar ta ɗebo marayu ta kama gidansa to kun ga sai mutum ya zama ya shiga tashin hankali a lokacin da ya rasa mahaifi da haka kenan muna iya cewa kowanne ɗaya daga cikin rasa ɗaya daga cikin biyun nan zai iya zama maraici amma mafi girman maraici a ce ba uwa ba uba ga kuma yarinta kamar irin maraicin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda tun yana ciki mahaifinsa Abdullahi ya rasu kuwa bayan haihuwarsa da shekara shida mahaifiyarsa Aminatu ta rasu da haka sai ya zamo yana ɗan shekara bakwai ba shi da uwa ta rasu ba shi da uba ya rasu kuma ga shi da ma shi kadai suka haifa ba shi da wa ba shi da ƙani ba shi da shakiki ba shi da li'abin ba shi da li'ummin babarsa bata taɓa yin aure ba sai babansa babansa bai taɓa auren wata ba sai babarsa auren saurayi aka yi da budurwa da haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne a wajen mahaifinsa shi kadai ne a wajen mahaifiyarsa ba wanda zai ce ni kanin annabi ne uwanmu daya babu wanda zai ce ni kanin annabi ne ubanmu daya ba wanda zai ce duk duniya ni kanin annabi ne uwanmu daya ubanmu daya babu wannan mutumin a duniya shi kadai suka haifa shi yasa Allah ta'ala ce alam yajidka yatiman fa'awa me ma'anan fa'awa kun ga Allah ya yi renon maraya kenan yace Allah yace ban same ka maraya ba na tattaro ka na dauki nauyinka na kula da kai kun ga ashe Allah ta'ala shi ya fara renon maraya waye marayan farko da Allah ta'ala ya fara rena shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe kula da marayu kafin Allah ya umarce mu mu kula da marayu sai da shi da kansa ya fara kula da maraya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma gashi duk halitta Allah ba mai daraja kamar sa sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan Allah ya dora mu annabawa su kula da maraya in ka karanta kissa a cikin suratul kahfi zaka ga cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam da shi da Khadiru wasu sun ce Khadiru annabi ne wasu sun ce ba annabi bane wani dai bawan Allah ne salihi to ko ma a me aka dauke shi sun yi tafiya shi da annabi Musa wanda annabi Musa ya kafa annabi Musa wasu dokoki a ƙarshe wanda annabi Musa ya karya shine sun shiga wani gari suka tarar da wata katanga jidaran yuridu an yanqadda fa aqamahu yace annabi Musa zo mu gini suka yi gini ashe ginin marayu ne ashe wannan katanga da za ta fadi katanga ce ta marayu sai yake cewa annabi Musa yace la ustabata latakhalta alaihi ajra da qala law shi'ta latakhalta alaihi ajra da kaso da mun karbi lada akan wannan aikin da muka yi na tada wannan katanga me ya faru da ya tashi ba da amsa sai ya ce fa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥā. Allahu akbar. Yake wannan katanga da kaga na dage na gina ta na yade ta na tayar da ita ita katangar ta marayu ce. Fa kana li gulamaini yatimaini yara ne guda biyu marayu fil madinati a cikin wannan gari marayu ne. Wa kana abuhuma wa kana tahtahu kanzul lahuma a karkashin wannan katanga akwai dukiyar marayu. Wa kana abuhuma saliha sanan baban su mutun ne na kwarai shi yasa Allah ya turo mu ni da kai mu zo mu yi wannan aiki dan mu tallafawa waɗannan marayu guda biyu da mahaifinsu mutumin kirki ne. Allah ya masa rasuwa dan kada su tozarta wannan taska ta su ta zamo kafin su girma wani ya ganta an wawashe an daka mata wawa sai Allah ya kawo waɗannan bayin Allah guda biyu masu daraja suka zo suka yaɗe wannan katanga. Kun ga anan zamu ce annabawa ma sun yi aikin kula da marayu. Nazarin mu a cikin alkur'ani da bincike ya nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta maganan maraya a cikin alkur'ani. Ya yi ta maganan maraya a ayoyi daban-daban a surori daban-daban har sai da muka tarar da gurare daban-daban har guda 23 inda Allah ya faɗi maraya ko da sigar mufrad ko da sigar musanna ko da sigar jam'i. Ma'ana ya ce maraya guda ɗaya ko ya ce marayu guda biyu ko kuma ya ce marayu da yawa. Mafi yawa inda Allah ya magana kuɗi inda za a raba sai kaga ya saka maraya a ciki in an tashi rabon arzikin ƙasa maraya ya zama ya samu. Misali inda Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddada maganan maraya a cikin suratul an'am aya ta 152 ya ce wala taqrabu malal yatimi. Nan maraya iri biyu ne. Akwai maraya mai kuɗi babansa ya mutu ya ban masa kuɗi to shine Allah ya ce ka adaka wawa akan kuɗin. Sannan akwai marayan da babansa ya mutu bai ban masa ko kwabo ba shi wanda yake da kuɗi sai Allah ya ce ka a cinye kuɗin. Wanda ba shi da kuɗi kuma sai Allah ya ce a bashi kuɗin. Kun ga an kula da marayu iri biyu, maraya fari da maraya baki, maraya mai kuɗi da maraya mara kuɗi. Shi mai kuɗi Allah ya ce duk wanda ya ci kuɗinsa ya ci wuta balbal. Shi kuma mara kuɗi Allah ya ce in za a raba kuɗi a bashi. To shine a nan suratul an'am aya ta 152 Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya hasanu sai dai da abinda tafi kyau. Me ma'anan tafi kyau? Za ku juya ta, za ku tsare ta, za ku kiyaye ta, za ku boye ta hatta ya buluga a shuddahu har sai sun kai sun yi kwari sun yi hankali sun kai lokacin da za a iya danka musu kuɗi. Wabtalul yatama hatta iza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Allah yake in aka dauki dukiyar maraya aka baka ajiya ka dinga juyawa. Idan kana juyawa in kana da hali ka ban musu ribar da uwar. Idan baka da hali a cikin ribar kai ma ka dinga daukan wani kaso a cikin ribar kana amfani da shi. Shine ma'anar wa man kana ganiyan falyasta'tif kana da wadatarka kana da kudinka kana da samunka to kakka taba na marayu. Wa man kana faqiran in talaka ne kai aka baka amanar dukiyar marayu kana juyawa to Allah ya ce falyakul a ci da kai amma sai ce bil ma'ruf kaffa kai barna ka kula da shari'a. Kuma ya ce innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman masu cin dukiyar marayu da zalunci innama ya'kuluna fi butunihim nara, suna cin wuta balbal a cikin su anan duniya. Wa sayaslawna sa'ira, sannan za su shiga kuma wuta mai babbaka, ita ce wutar sa'ira a ranar alkiyama. Allah ya sake maimaita irin wannan aya a cikin suratul Isra aya ta 34, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya hasanu hatta yabluga ashuddahu, kada ku kusanci dukiyar maraya sai da abinda tafi kyawu har sai sun balaga, sun yi karfi, sun isa a ba su dukiya su juya. Sana a cikin suratul Fajr aya ta 17, Allah ce kalla balla tukrimuna al-yatima wala tahabuna ala ta'amil miskin, Allah ya ce ba kwa girmama maraya. Ashe girmama maraya wata aqida ce ta musulunci, wani koyarwa ce ta alqur'ani, wata koyarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, a dinga girmama marayu kuma ana zaburar da jama'a akan su ciyar da masu karamin karfi. A cikin suratul duha aya ta 9, Allah ya ce fa ammal yatima fala taqhar, shi ko maraya kada ka nuna masa rinjaye, kada ka cinye haƙinsa, kada kuma ka zalunce shi. A cikin suratul maun aya ta 2, Allah ta'ala ya ce ara'aita allazi yukazzibu biddin fadhalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, kabani labarin wanda yake ƙaryatawa da ranar alkiyama shine wanda yake tunkuɗa maraya daga kan haƙƙinsa kuma baya zaburawa a ciyar da talakawa, ba fa kai ka ciyar ba, kama zuga mutane jama'a wanda zai iya yin kunu da kosai kuma a sa yaji, wanda zai iya yin kunu kuma ciki a sa sukari, wanda zai iya yin soɓo, wanda zai iya leman lamurje, wanda zai iya yin shinkafa a ɗan ɗora nama, wanda zai iya abincin sahur, wanda zai iya bada dabino kuma ya ɗan wanke kuma ya zama ƙwaya uku, to yayi kokari a cikin watan nan ya nemi aljanna da wannan. Kai wannan wa'azin ma ka zaburar da mutane yana cikin abin da Allah yake so. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, laifi ne ma ka ki zaburar da mutane su ciyar da talakawa. Sannan Allah ta'ala iya ba wa wasu yan aljanna a cikin suratul insani aya ta 8, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Allah yake suna ciyar da abinci, gashi suna son abincin ga talaka da maraya da ribatacce, kuma suna cewa muna ciyar da ku ne dan neman fuskar Allah, ba ma nufin wani godiya daga gare ku ko wani sakamako. Sannan Allah ya bude mana kofar shiga aljanna karara a cikin suratul baladi aya ta 15, Allah ya ce falaqata hamal aqaba, dan me ba za ku kutsa cikin hanya mai wahalar bi ba. Wama adraka mal aqaba, me ya sanar da kai hanya mai wahalar bi? Fakku raqabati, kaje ka fanso wuya, ma'ana bawa yana cikin bauta ka biya kuɗi ka yanta shi, ko dan kurkuku yana daure ka je ka biya kuɗi a sake shi. Au it'amun fi yawmin zi masgaba, ko kuma ciyarwa a cikin ranar da ake yunwa, lokacin da ake yunwa, lokacin da ake bukatar taimakon abinci ga masu bukata, ka je ka bayar da gudunmawarka. Yatiman za maqarabati, maraya ma'abocin kusanci, shi kansa maraya iri-iri ne, akwai marayan ka shine na wanka ko na kaninka ko a cikin danginka shine maraya mukusanci, akwai maraya na nesa shine wanda ba ku da wata alaka da shi face kana taimaka masa ne dan yana maraya. Au miskinan za mataraba, sannan haka na a cikin suratul duha Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam alam yajidika yatiman fa'awa, cikin suratul kahfi wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan. Sannan Allah ya zo da sigar maraya da sigar jam'i, suratul baqara aya ta 83, suratul baqara aya ta 215, suratul baqara aya ta 220, suratul baqara aya ta 177, suratul nisa aya ta 2, suratul nisa aya ta 3, suratul nisa aya ta 6, suratul nisa aya ta 8, suratul nisa aya ta 10, suratul nisa aya ta 36, suratul nisa aya ta 127, suratul nisa aya ta 127. Kun san waɗannan ayoyi sune dalilin kafa gidan marayu. In buku manta ba shekaru kusan 10 da suka wuce mun fassara suratul nisa. A cikin wannan sura ne muka hadu da waɗannan gurare na marayu. Sai muka yi shawara cewa dan me yasa zamu wuce duk waɗannan ayoyi. Gashi an ce suratul nisa, amma mafi yawan maganan da Allah yake kuma sai ya koma kan wa, kan maraya. Sai aka ta zubo bayani akan maraya tun daga aya ta 2 a cikin suratul nisa akai maganan maraya, aya ta 3 akai maganan marayu, aya ta 6 akai maganan marayu, aya ta 8 akai maganan marayu, aya ta 10 akai maganan marayu, 36 akai maganan marayu, 127 har so 2 aka kama sunan maraya. Daga nan sai suratul anfal aya ta 41, sai suratul hashr aya ta 7. To sai muka ga ba za mu wuce waɗannan ayoyi da suke zaburarwa, suke kwadaitarwa, suke marmarantar da mu akan mu shiga taimako da aikin da za mu agaza wa maraya a ce duk mun wuce waɗannan ayoyi ba. Wannan yasa ƴan wannan kwamiti na masu albarka suka zabura kuma bayan Allah suka dinga bada gudunmawa. Wani ya ce ya bada fili a can, wani ya ce ya bada fili a can, wani ya ce ya bada gida a can. Ayoyin Alkur'ani suna aiki a zukatan mutane, aka dinga zabura har Allah cikin ikonsa yanzu ana da cikakken gidan marayu. Wannan gida na marayu duk kun je kun ganshi, akwai makaranta a ciki, akwai ma masallacin juma'a a ciki, akwai hostel na kwanan maza da na kwanan mata a ciki, akwai cibiyar koyar da sana'a a ciki, akwai ma cibiyar koyar da kwamfuta a ciki. Sai dai har zuba zuwa kwamfutar ba. To waɗannan duka sakamakon wannan ayoyi da muka karanta ne na suratul nisa waɗanda suka zaburar. Banda marayu da aka musu rijista a cikin gari, yanzu haka ake sanar da ni cewa muna da marayu 2,150 waɗanda suke ƙarƙashin wannan kwamiti na da'awa da kuma Orphanage Foundation. Sannan gidaje a cikin garin Gombe waɗanda aka musu rijista suna da marayu gida 250. Wanda fa aka iya kenan, ba wai duka marayun ba ne. Gida 250 aka wa rijista, a cikin gida 250 ɗin nan ne aka samu maraya 2,015. Sannan a cikin gidan marayu yanzu wanda dukkanku kun san shi kuma kuna zuwa, akwai yara maza guda 24, akwai yara mata guda 8, gaba ɗaya sun zama 32. Waɗannan 32 su an mai da su kamar ƴaƴa ne. Waɗancan an samu taimako a kira su a ba su, in ba a samu ba a ba su haƙuri. Amma su waɗannan cinsu, shansu, suturarsu, maganinsu, iliminsu, securitinsu, lafiyarsu, duk yana kan ƴan wannan kwamiti. To kun ga akwai ba ƙaramin aiki ba ne. Ko kai ne kake da ƴaƴa 32 maza da mata, za ka ba su ilimi, za ka ba su abinci, za ka ba su sutura, za ka ba su magani, za ka kula da lafiyarsu, za ka ba su tsaro, za ka musu sabulun wanka da na wanki da ɗanki da tufafi. To kaga ba ƙaramin aiki ba ne. Wannan ya sa a makaranta ana da ɗalibai 92 domin ka abin marayun su kaɗai a ciki. Akwai malamai 12. Ma'aikatan gidan marayu akwai masu dafa musu abinci mutum 5. Aka ɗauka waɗanda suke dafa musu abinci. akwai metron guda biyu, akwai masu yi musu wanki da guga mutum uku, akwai masu gadi mutum uku, akwai limamin su da ladanin sa da naibi, akwai kuma admin officer. Wannan shine a takaice abinda gidan marayu ya kunsa. Wannan gida na marayu shine irin sa na farko a tarihi wanda musulmi suka fara kafawa da sunan su. Da in kaga gidan marayu a duk fadin Najeriya kaf, in kaga gidan marayu daga na gwamnati sai na abokan makotan mu su kadai ne suke yin gidan marayu. Amma mu gashi muna ta karanta aya a taimaki maraya, ai sai mu karanta mu girgiza kai mu kabbara mu wuce. Muka ce to ba za mu kabbara amma ba za mu wuce ba sai mun ga me za mu iya. To in kun ba ku manta ba, lokacin da na zaburar aka zubo ayoyi da hadisai, jama'a da yawa sun yi alƙawari, muka ce muna son mutum dubu ɗaya. Mutum dubu ɗayan nan kowa ya alƙawari duk wata zai ba da dubu ɗaya a shekara 2012. Wannan muna ga aƙalla in kowa ya ba da dubu ɗaya a wata, mu dubu kawai za mu tara miliyan ɗaya. Idan muna tara miliyan ɗaya duk wata, miliyan ɗaya za ta ishe mu gudanar da duk abin da muke bukata, da ruwa, da wuta, da abinci, da magani, da masu gadi, da ma'aikata, da abuwal faya ɗinsu, da komai na rayuwarsu za mu iya yi da wannan dubu ɗayan, miliyan ɗayan. Aka rubuta sunayen mutane suka yi alkawari, wai za a khazina suka yi sign, amma da yawa suna bayarwa, da yawa kuma sun manta. Dan ba za mu ce sun daina bayarwa ba ko? A ce sun manta. To da haka wannan tunatarwa ce, duk wanda ya sa akwai sa hannunsa na alkawari da ya na dubu ɗaya, in kuka kula wannan dubu ɗayan fa a wata a wayanmu kadai, wajen siyan data da wajen siyan me ake kiransa ɗayan, da muna kashe fiye da dubu ɗaya ko ba haka? To wannan ya nuna kenan cewa dubu ɗaya yanzu a gurinmu ba wani abu bace idan muka yi zuciya. Amma alhamdulillah a cikin waɗanda suka yi alkawari tun wannan shekaru, akwai waɗanda har yau basu saba ba. Duk wata masu kula da account ɗin gidan marayu za su ji alert ɗin su sun saka dubu ɗaya. Wani ma dan ya huta sai ya saka 2012 na shekara ɗaya. Akwai maza, akwai mata, akwai ma'aikata da sauransu. Saboda haka ya kamata, akwai ma wanda shi ya yi alkawari tunda aka buɗe wannan account, yace duk wata zai ba da 30,000. Tunda aka fara duk tsawon shekarun nan bai taɓa fashin wata ɗaya ya tsallake bai saka 30,000 ba. Wannan muna roƙon Allah ya ƙara arzikinsa, ya kuma ƙara ya sa ya karɓi wannan aiki nasa. Masu 1,000 da basu fasa ba su ma muna musu addu'a. Wanda kuma suka daina sakawa muna yi musu tunatarwa, wanda kuma basu fara sakawa ba muna yi musu kwaɗaitarwa. Kai da baka fara sakawa ba, muna kwaɗaitar da kai da wannan ayoyi, ka zo ka shiga cikin wannan aiki. Kai kuma da ka manta, muna sanatar da kai da ka dawo. Kai kuma da baka fasa ba, muna maka addu'a akan Allah ya ƙara yarwa arziki da ya kuma karɓa. To ya za a yi kenan yanzu? A ƙara jaddadawa cewa wannan aiki fa yana nan, kuma in ba mu yi ba ba wanda zai mana, kuma yi wa kai ne, wanda ya yi Allah yana gani kuma zai masa sakayya. Bari ku ji waɗannan ayoyi yadda suka zo a jere. Allah ta'ala yace wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin, da iyaye a kyautata musu, da ma'abota kusanci, da marayu da talakawa. Wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakin, ya bada dukiya a bisa yana son dukiyar ga ma'abota kusanci da marayu, sai Allah yace da talakawa. Ka yan gata, maraya talaka, maraya talaka. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. أبدا كوكاشينا الهيري جايي الهيري شيني كودي جايي دما أبو تاكو سانشي دما رايو دتالاكاوا. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاحهم لهم خير. سنة تنبين كجمدا مرايو كشي كوتا تاوى دجارا وأجريسو خير. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب كباو مرايو دوكيسو كدام كمسنيا واتو نمونا دميكو وإن خبتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم أنا من يبياني أكم با متل رقوة مرينيا سويت مرينيا دزا أباك رقوة إلي ديتي أكوي فرا أكوي بقا معنى أكوي ميكوتي أكوي مراكوتي to idan mutun ya ga baban yarinya ya mutu ya ban miliyan 100 kuma shi aka ba amana yarinya ya rike ta da kudin kun san dabara da suke in ya ga ta girma sai ce ina so sai ce yana so zai aure a bassa ya ba kansa ya karba in kuma ya ga cewa ba ta da kudi sanan kuma babu wahala ce kawai sai kuma ya dinga neman wanda zai rabawa to wannan shine al'adar da ake a zamanin jahiliya akan marayu shine Allah ta'ala ya ja kunne yace qulillahu yuftikum fihinna wama yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina min al wuljan wa an taqumu liliyatama bilqist haka da Allah ya tashi rabon kudi sai yace ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasuli walizil qurba waliyatama walmasakin ko ina Allah sai yace waliyatama walmasakin wa idha hadara alqismata ulil qurba waliyatama walmasakin farzuquhum min Allah yace an tashi rabon gado ma sai aka ga marayu suna kallo ana tarabo Allah ya ce a dan diba ka dan abasu ladan ganin ido da su da talakawan da suka halarci gurin Allah ya ce abasu ladan ganin ido wadannan ayoyi kun ga da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun nuna mana darajar da maraici yake da shi da kuma taimakon maraya sannan akwai wani littafi da na taba karantawa a wajen karatu wanda yayi bincike akan marayun da Allah ya musu daraja suka zama wani abu a duniya a cikin su akwai manyan malamai wanda suka taso marayu akwai manyan attajirai wanda suka taso marayu akwai manyan shugabannin kasashe wanda suka taso marayu akwai manyan ma'aikatan gwamnati da suka shahara da masu damara wanda maraici ne suka taso amma da aka taimake su suka tsaya da kafarsu sai suka zama su suka rike duniya wannan yana nuna mana ashe maraici ba kasawa bane idan mutum ya tsinci kansa maraya ya kamata ya wa kansa fada ya zama ya dage ya kuma tsaya yayi abin arziki yayi karatu yayi ilimi yayi tarbiya yayi sana'a yayi aikin yi sai kaga Allah ya albarkace shi ya zama abin da ya zama daga cikin abin da muke bukata daga gare ku wadanda suke kusa ko suke cikin garin Gombe ko kusa da Gombe dangane ga mu'amalar ku da wannan gida na marayu ba wai sai da azumi ba ya kamata a ce muna kai musu ziyara kuma ya kamata a ce muna diban ƴaƴanmu mu je Allah ya saka wata director da aka bani labari wacce take samun rana guda ta je ta hada marayun ai abincin da zai ishe su ta zauna tare da su su ci abinci tare wannan ba karamin abu bane ina ma za a ce mai girma gwamna da kansa zai tashi wata rana ya ce ƴan protocol su shirya masa abincin shan ruwa a gidan marayu ya tashi ya je ya zauna a tsakaninsu a yi abinci irin wanda ake ci a gidan gwamnati din nan masu manya-manyan kajin nan a zuba a gaban marayun nan a ce ga mai girma gwamna marayu sun kewaye shi ana cin abinci tare wani irin daɗi waɗannan yara za su ji kamar suna da uba za su haka nan mu ma ya kamata a ce lokaci bayan lokaci kullun na magana nace to idan yaran nan makaranta suke ya kamata a ce ana hutu in boarding suke ya kamata a ce ana visiting din su ko kuma a ce suna komawa gida su dawo domin zama guri ɗaya kan jinshi mutum sukan je hutu gidaje su dawo to kaga wannan yana da muhimmanci a ce lokaci bayan lokaci su je gida ya zama nan kamar makarantar boarding suke yi don kullun abinda ake cewa in ka ware mutum shi kadai sai dinga jin kamar college yayi aka ware shi ko kuma an ware shi kadai ne saboda ko kuma yana da wani tawaya ne ko wata nakasa ne amma idan yana ganin mutane suna shiga yan uwansa suna kawo ziyara yan uwan musulmi suna kawo masa ziyara ka dauki ƴaƴanka wata ranka je ƴakka zakka guda daya ko ka zakka biyu ka je ku ci tare kai hoto da su kai ziyara za su ji dadi musamman lokacin sallah wannan al'amarin yana da muhimmanci buku san abin da Allah ya ajiye a gurin nan ba dan adam kakkare na shi baka san irin abin da Allah zai mai da shi ba wani zai mai da shi hamshakin mai kudi duk alherin da aka yi masa ba zai manta ba wani Allah zai mai da shi hamshakin ma'aikacin gwamnati duk alherin da aka yi masa ba zai manta ba wani Allah zai mai da shi hamshakin dan kasuwa wani hamshakin dan siyasa wani hamshakin malami wani hamshakin mai damara zai ce lokacin da na taso iyaye na sun rasu ina kauyen mu ina gararan ba akan titi wata kungiya mai suna Gombe Orphanage Foundation suka dauko ni suka kawo ni suka aje ni suka bani ilimi suka bani tarbiya suka kula da ni bana mantawa wata rana sarki yazo da kansa ya ziyarce mu bana mantawa wata rana mai girma gwamna yazo da kansa ya ziyarce mu bana mantawa wata rana manya-manyan ma'aikata ko manyan yan siyasa sun kawo mana ziyara har mun ci wannan abun ba sa mantawa sai ranar da mutum ya zama wani abu zai dinga tuno irin waɗannan alherin da aka yi masa shi yasa ba a so a wa mutum sharri ko a muzanta masa yana ƙarami riƙewa suke ƙananan yara duk abin da kai wa yaro kai ma yanzu da za a tambaye ka akwai wani sharri ko wani alheri da wani ya taɓa maka kana yaro ka kasa mantawa saboda haka yaro ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gunsuruwa saboda tsuntsunsa ya rasu ya fesa mu a fuska ya ce ya umayr ma fa alan nughayr har ya girma ya shekara wajen 70 bai manta ba yana cewa wata rana tsuntsuna ya rasu ina bakin ciki sai manzo Allah ya zo zai wuce ya ganni a bakin ciki manzo Allah ya jani da wasa ya fesa mun ruwa na murmushi ya tambaye ni ina tsuntsunka yake ko ya rasu ne manzo Allah ya nema ta'aziyya mutuwar tsuntsunsa yace ya rike wannan farin cikin da manzo Allah ya sa masa da ya tambaye cewa ina tsuntsunka yake so da haka yara suna rike alherin da aka yi musu da haka mu yi kokari mu kai ziyara mu je mu bada gudunmawa domin daukaka da ci gaban wannan gida na marayu Allah kuma ya taimakawa dukkan masu bada gudunmawa wal masakin Allah sai ya ce to ga talakawa talaka bawan Allah kun ga yan wuta ma in sun shiga wuta cikin laifin da za su tuno sun yi a duniya ba sa ci da talaka Allah zai ce khuzuhu fagulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquhu me laifin sa innahu kana la yu'minu billahi alazim me nabiyu wala yahuddu ala ta'amil miskin duk wannan azabar ta biyo bayan rashin imani da Allah da rashin kwadaitarwa a ciyar da talaka za a tambayi yan wuta ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu biyawmiddin hatta atana al-yaqinu fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in cikin laifin su ba ma ci da talakawa wala tahabuna ala ta'amil miskin ba kwa ci da mai karamin karfi saboda Allah ta'ala har ganima yake wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin ashe talaka wanda Allah ya sa ba shi da hali Allah ya hana bara barace barace manzo Allah ya hana barace barace ya hana karayar zuciya ya ce ka tashi kai sana'a وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أن زابر دمومي صناعة من زن الله ياتي منا دكتاش كنا روقان جماعة كارك أوتيقا تريد إجيا كشغداجي كسارو إتاشي ka zo ka siyar kafi daraja da wanda ba shi da sana'a mutane suna rena sana'a kanana to amma mai sana'a ya fika daraja kai da kake zaune kake zaman kashe wando zaman inuwa biyu zaman dumama benci in ta gabas ta kare a koma ta yamma zaman gulma zaman yi da mutane kana so ka koshi baka sana'a kana so ka sari ga mai kyau baka sana'a to ba dole a isata ba saboda haka wannan ba koyarwa ce ta musulunci ba wa qulu lin nas husnan sannan ku fadi kyakkyawa ga mutane Allah baya son alfasha la yuhibbu Allah aljahr bisu'i min alqawl illa man zulim Allah baya so a dinga bayyana alfasha ashariya zagi kage sharri mugayen maganganu domin magana ce kadai ake suffanta ta da cewa akwai bakar magana akwai fara akwai doguwar magana akwai gajeriya akwai kakkauran magana akwai siririya akwai kyakkyawan magana akwai mummuna ashe ya kamata kowa ya kiyaye bakinsa wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko ya shiru da haka mu kiyaye dukkan abin da zamu faɗa mutane mummuna ita mummunan magana iri biyu ce akwai mummunan magana da wayo irin su gugar zana irin su jirwaye mai kama da wanka irin su habaici irin su shagube irin su zambo irin su ba'a irin su habaici irin su raha akwai zolaya irin su zolaya ce ka ganshi wani dogo da shi kamar a taiwa juna ba'a dinna ana dariya ana ga wani abin kirki ne da ka ganshi yayi wani tozo da shi kamar tidin kaza kankare da dariya wannan abun ba dai ke bane da ba'a da zolaya da bakan magana da shagube da duk waɗannan kalmomin ya kamata a kiyaye su sannan akwai magana kuma wacce zahirin ta dama an yi niyya a ci mutuncin mutum to irin waɗannan musulunci baya so a dinga bayyana munanan magana wa qulu lin nas husna ku fadi kyakkyawa ga mutane wa aqimus salata Allah yace kuma ku tsayar da sallah nafila da farilla akan lokaci da ilimi dole mutun ya koyi sallah domin ita sallah mara lafiya ma yana yin ta mai yaki ma yana yin ta matafiyi ma yana yin ta rayuwarmu gaba ɗaya fa sallah ce shi yasa aka ce bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba shine sallah wani kirista ne yazo zai musulunta sai aka ce me yasa kake so ka musulunta sai yake wani tunani ne da misali mutum ne yake da yaya uku daya sai yayi watsi da uban ba ruwansa da uban yayi tafiyar sa yaba uban shi kuma daya duk sati sai zo ya gaishe da uban so daya ba zai ƙara ganin sa ba sai sati shi kuma daya dan kullun sai ya zo so biyar ya gaishe da babansa in kai ne uban waɗannan ƴaƴan guda uku wanne zaka fi so ita to tunanin da yake nan ba ma guje shi ne kamar wanda ya watsar da ubansa ya tafiyarsa mai zuwa ya yi bauta so ɗaya a sati shi ne kamar mai zuwa ya gaishe da ubansa so ɗaya a sati mai zuwa kullun so biyar shi ne musulmi sai ce to ko kai ne kake da waɗannan ƴaƴan guda uku to za ka fi son mai gaishe ka so biyar balle Allah da ya halicci bayinsa wannan kullun zai zo ya sallah so biyar wancan zai yi so ɗaya a sati wancan kwata-kwata ya daina yace to kaga shi al-lissafin da yake nan za ka yace musulmi shi ya fi kusa da Allah tunda shi ne yake sallah kullun so biyar kuma shi yasa ake cewa sallah cinikin ɗan musulmi musulmi ne mai yin sallah kullun kuma sallah ba wani uzurin da zai sa ka ƙi yin sallah a karɓa in ba bacci ko mantuwa ba kuma wanda ya manta ma ko ya bacci sai ya yi ta in ya tashi man nama anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha fa innahu lawaqtaha fala kaffarata lahu illa zalika amma mai ganganci dole ne ya shiga babban laifi ka bar sallah lokacin ta ya fita ba kai ba to ya fi girman zina ya fi girman liwaɗi ya fi girman shan giya ka bar sallah lokacin ta ya fita ba kai ba munin laifin da kai zaka ya kamata mu kiyaye sallah akan lokaci a dinga yin sallah akan lokaci. Kun ga da azumi sallah ake, Idi sallah ake, Juma'a sallah ake, Tarawih sallah ake, menene roƙon ruwa sallah ake, kusufin shamsi sallah ake, kusufin kamari sallah ake yi, gawa ma sallah ake, roƙon ruwa sallah ake, Idi babba da ƙarami ko Idi biyu duk sallah ake, in bukata ta taso salatul istikhara sallah ake, in an yi laifi salatul taubati, salatul hajati, salatul tasbihi, salatul wane, salatul duha, salatul rawati. Kusan addinin mu gaba ɗaya sallah ne, shi yasa sallah ce za ta fara hawa sikeli ranar alkiyama. Idan sallah ta yi to duk aiki ya yi, in sallah ba ta yi ba duk aiki ya lalace. Da haka aka saukar da wannan doka. Wa atu zakata, kuma Allah ya ce ku bayar da zakka. Jama'a, mun yi lissafi da za a ce manyan hanshakan masu kuɗin kowace jiha za su fitar da zakka yadda Allah ya ce duk shekara sau ɗaya, da ba za a samu talaucin da ake ciki ba. Akwai wanda kuɗinsa aka ce sun kai dala biliyan goma sha shida. Da Allah ka je ka buga mana a kwamfutarka a dala a raba dala biliyan goma sha shida arba'in a fidda ɗaya, nawa zai kama? Nawa ne ɗaya cikin arba'in na biliyan goma sha shida? In aka kwambati ɗinsa zuwa naira, wancan na dala ne fa. Akwai mai biliyan ɗari, akwai mai biliyan ɗari biyu, akwai mai biliyan ɗaya, akwai mai miliyan goma. Kowa ya fitar da ɗaya bisa arba'in so ɗaya a shekara. A kuma kafa kwamitin da za su raba ta yadda Allah ya ce, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabili faridatan min Allah. A raba ta yadda Allah ya ce, ku ga wannan talaucin za a faru. Dama Allah ya ba wasu da yawa ne don su yanwa wasu. Duk neman ka ba za ka kama wani ba, amma sai Allah ya ba wani da yawa don ya dinga yan maka duk shekara sai a zauna lafiya. Kun ga ashe zakka tana cikin abin da yake yaƙi da talauci, yana cikin abin da yake gyara al'umma. Thumma tawallaytum, Allah ya ce sai kuka kauda kai, kuka juya. Illa qalilan minkum, yan kaɗan ne daga cikinku waɗanda suka bi waɗannan dokoki. Wa antum ku mu'riduna, kuna masu bijirewa da zuciyarku. Me bambanci tsakanin tawallaytum da kuma a'rabtum? Duk ma'anarsa dai kauda kai ne, amma an ce tawalla shine ka bada baya, i'rab kuma da zuciyarka ka ki yarda da abin. Ma'ana ka kauda kai, ka bada baya da zuciyarka da jikinka. Wannan yana nufin kenan ba ka da shiri ka bi wannan doka ko kai aiki da ita yadda Allah ya ce. Wannan shine zargin da Allah ya ma Yahudu. Waɗannan su ne dokoki guda takwas da Allah ya saukar. Wannan dokoki duk sun yi daidai da dokokin da kuma aka saukan mana. Na farko, wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a, ku bauta wa Allah ka ku hada shi da abokin tarayya. Na biyu, wa bil walidaini ihsana, ku kyautata wa iyaye. Na uku, wa zil qurba, ku sada zumunta. Na hudu, wal yatama, ku kyautata wa marayu. Na biyar, wal masakina, ku bada gudunmawa ga talakawa. Na shida, wa qulu lin nasu husnan, ku faɗi kyakkyawan magana ga mutane. Na bakwai, wa aqimus salata, ku tsayi da sallah. Na takwas, wa atu zakata. Kun ga doka takwas kenan. Amma Allah ce summa tawallaytum, da mu ake ko da Yahudu. Summa tawallaytum nan ana magana ne da Yahudin zamanin Annabi, waɗanda iyayensu da su suka kangare. To amma dokokin iri ɗaya ne. Mu ma duk an ce mana mai abu takwas ɗin nan kenan. Mu ma a cikinmu akwai summa tawallaytum. Wasu daga cikinmu ba sa aiki da duk dokan nan guda ɗaya. Suna shirka, suna saɓa iyaye, ba sa sada zumunta, ba sa taimakon maraya, ba sa ci da talaka, ba sa tsaye da sallah, ba sa fitar da zakka. Summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'riduna. To Allah ya sa ba ma cikin wanda suka kauda kai. Allah ya sa muna cikin waɗanda in an ce a yi Allah ya bamu ikon yi, Allah ya samu cikin waɗanda in an ce a bari, Allah ya bamu ikon bari, Allah ya samu cikin wanda in an basu suke yin godiya, Allah ya samu cikin wanda in an jarabce su suke yin hakuri, Allah ya samu cikin waɗanda in sun yi laifi suke tuba. Subhanakallahumma bihamdik. Wanda yace mallam ina aikata wani saban Allah na tuba na koma har sau biyu, yanzu nayi na uku, ko in na tuba za a karba kwarai, ko sau dubu kai in ka tuba za a karba. Kai rashin tuban shine matsala, shedan ne yake janka. Idan kai sako ka tuba ka koma, kai sako ka tuba ka koma, kai sako ka tuba ka koma, to ka duba dalilin komawar. Meyiwa garin ne, meyiwa sana'ar ce, meyiwa unguwar ce, meyiwa abokan ne, kaga kana bukatar ka canza abokai, ko ka canza sana'a, ko ka canza unguwa, ko ka canza gurin zama, ko ka canza majalisa. Shine abin da yake sa a koma. In ka je ka tuba kai kadai, ku goma ne, kai kadai ka tuba, tara ba su tuba ba. In ka zo majalisa hirar kenan, ce kai wai ya tuba. Yanzu kai ka tuba ce, to sannu mai tuba. Ai mu da saura. Kage ka ce anya ku, ko ni ma in koma din ne. Kage sai ka koma. Sannan kana son in ka tuba kada ka koma. Kai innal hasanat yuzhibuna sayyi'at. Ka mai da kyakkyawan aiki, ka dinga yawaita karatun Qur'ani, yawaita zikiri, yawaita salatin annabi, yawaita istighfari, yawaita hailala, zama da mutanen kirki. Waɗannan za su sa ba za ka ji daɗin komawa ba. Wanda ya kashe mutum 99 ba shawarar da aka bashi cewa ya bar gurin ba, kai ma ka bar gurin, ka canza wani guri da abokai. In ka shiga cikin waɗanda ba sa yi, kana addu'a kuma Allah zai taimake ka. Malam mahaifiyata ta ce in saki matata sai naki, sai ta ce ta tsine mini. To yaya matsayin aure na da kuma tsinuwar da ta yi mini? Kuma don Allah malam ka yi nasiha ga iyayen da suke korar ƴaƴansu a gidansu, kuma har su rinka tsine musu. To ana samun wannan matsalar. Na yi wannan kes din ba iyaka. Wani mutum ya shigo gurina da magariba yana gumi. Ya sallama da ya ma ni ban ji ba. Kawai dai na ce wa alaikumus salamu ne. Ashe ya shiga tashin hankali. Babarsa ce ta kira shi a waya, suka gaisa, sai ta ce matakka wance nake so ka saka. Idan ko baka sake ta ba, to ka dauka baka da uwa. Kakka sake kira na, kakka sake zuwa guri na, ko na mutu kakka zo kan gawata. Shi kuma suna zaman lafiya da matarsa, yanzu haka ma ce fa ne zai kaiwa matar. To shi ne ya shiga tsaka mai wuya. Yana son matarsa baya so ya sake ta, yana son babarsa baya so ya rabu da ita, amma ga babarsa ta sa wani sharadi mai wahalar bi. To shi ne ya zo ya ce to ya za a yi malam? Now? Nake ni ma ka sa ni tsaka mai wuyan. Da amma yadda za a yi, za mu je mu kafa kwamiti na malamai su je samu mahaifiyarka mu ji dalilin. Idan dalilin da ta faɗa na shari'a ne, sai kai mata biyayya ka sake ta. Idan ba ta da dalili na shari'a, ba ta da iko ta rubuja abin da Allah ya gina. Duk da Allah ya ba ta daraja uwa, ya ce a bi ta, a girmama ta, a yi mata ladabi, a yi mata biyayya. Ita ko bai kamata ta ce a saɓawa Allah ba. A gina gida da ƴaƴa da komai da ƴaƴa, ana zaman lafiya ba wata fitina. Haka kawai saboda wata buƙatar ki, ko dan an bata miki rai, ko an miki ba daidai ba, ki rushe gidan da Allah ya gina. Wannan ba za a yi miki biyayya akan wannan ba. La da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Sannan ini wanda kika yi ba za ta kama shi ba. Muka tura mata da wannan sako, aka je aka same ta aka zauna da ita. Baba, ina kwana lafiya, ina gajiya. Wanda ne zo mana cikin tashin hankali? Eh, ai matar ce a ce a'a baba, ba haka ake ba. Ai aure da in an auro mace ma ke ake ba amana uwa. A ce wannan ƴar amana ki ce. Yanzu ke zaki so dan Allah yake tana zaman lafiya da mijinta, babar mijin, kawai tace a sake ta, a dauko miki ƴa da jikoki a zo a zube miki a gida. Zaki so ai wa yake haka? Tace a muka ce to ya zaki wa ƴar wani? Yanzu babanta da babata suna nan, sun aurar da ƴarsu, suna jin daɗi, suna kwanciyar hankali, ana zaman lafiya. Haka kawai ki ce a kore ta, a sake ta, kuma har da cewa wai uku. Haba, haba, haba. taba baba kace baba gaskiya ba za dai a ce baba wata kyauta ba amma dai muna baki hakuri mun wakilce shi muna baki hakuri mun wakilce ta komai akai miki Allah ya baki hakuri kuma za ta zo da kanta ta baki hakuri ta cika ta wani tumbatsa kai nishi kai huci muka ce a dai ya hakuri baba ko kalbar iyaye sai da lallabawa haka muka yi ta lallaba ta aka yi ta lallaba ta karshe dai ta ce ta sauko amma ga sharadi ta faɗi wasu sharadin da muka ce to shikenan mutane suna shiga wannan jarabawar da yawa ana shiga wannan jarabawar wanda ya kori ɗansa daga gidansa ya tsine masa sai an tuntuɓe shi me ya faru ba za a ce ya yi laifi ba sai an tuntuɓe shi me ya faru tunda kai ka haifi ɗan nan amma aka kai wani yanayin da za ka kore shi ka tsine masa kun ga akwai matsala dole ba za a ce uban ya yi laifi ba har sai an tuntuɓi uban an ji me ya faru shi ma sai a lallashe shi a bashi hakuri ko kuma a gaya wa ɗan shi ka ga abin da ya kamata ya yi ce malam ina da ciwon da likitoci suka ce dole in riƙa shan ruwa akai akai in ne azumi na kan wahala kuma wata gaba a jikina tana kumbura yau me zafi kuma kana minkum marizan au ala safarin gashi Allah ya faɗa kafin likita ya faɗa cewa an baka da lafiya ko kana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhar Allah ya ce sha ka rama a wasu kwanakin daban da haka Allah ya baka dama balle ma haka ce kana jikinka yana kumbura ai kaga ba daidai bane buhun masara guda 50 daga alhajiyal yace a sa'a asusun marayu ai masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa to Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi ha okay to yace buhu 30 a saka a gidan marayu buhu 20 kuma a rabawa yan hizba to yan hizba ku yi amma mai mata kawai za a ba na ga biya yan hizban nan a hammara mata ma yana da uwa ko yawa a ga dan hizba yace na'am 4480 daga masu sana'ar rini da ke bakin kasuwa suka ce a saka a cikin asusun marayu ai musu addu'a to masu sana'ar rini muna muku addu'a Allah ya sa albarka a wannan sana'a taku kuma wannan kudi naku 4480 Allah ya musu albarka kuma za a saka su a susun marayu yadda kuka nema katin waya na 500 daga wani dan uwa daga jihar Niger yace a saka a cikin asusun marayu ai masa addu'a katin za a saka ko wani ne zai siya 500 din ya kawo a saka 500 din an samu wanda ya siya 500 daga wata baiwar Allah tace a saka a susun marayu ai mata addu'a Allah ya bata lafiya to Allah ya baki lafiya 230 daga iyalan gidan sarkin doya a sa a cikin asusun marayu ai musu addu'a to Allah ya biya muku bukatunku na alheri 500 daga wani dan uwa shi ma yake a saka asusun marayu ai masa addu'a Allah ya shirya masa yaransa to Allah ya shirya maka yaranka 200 da dabino rabin kwano a ba marayu fi sabilillah 3800 daga wasu bayin Allah suka ce a saka a cikin asusun marayu ai musu addu'a Allah ya biya musu bukatu to duk wanda suka rawaito da wanda suka kawo wannan shine account number sai ku dauka ku tuttura a WhatsApp da Facebook ku kuma yi bayani ku zuba irin ayoyin da na kawo da hadisan da na kawo ku tallata in social media cewa ga hanyar da za a dinga zubo taimako Da'awa and Relief Organization, Jaiz Bank, sai ka sa 0000 guda 4, sai ka sa 40, sai ka sa 53, sai ka sa 28. Farko 0 guda 4, sannan 40, sannan 53, sannan 28. 0000 guda 4, 405328. Wannan shine na Jaiz Bank sai na First Bank shi kuma ka sa 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 24 17 94 41 20 and the Relief Organization. Karkashin wannan ake saka taimakon marayu wanda suka ji sai su yada a social media, a yada a kafafen yada labarai, duk wanda zai bada gudunmawa. Wannan ita ce hanya kwaya daya da muka yadda a dinga saka taimako a cikin ta, shine ka saka a cikin wannan account din da kaga an fada guda biyu, ko a Jaiz Bank ko a First Bank. Muna fata Allah ya sa alheri ya kuma amsa addu'ar mu. Nan an hada taimakon nan, naga ana yawo da wani akwati an cika ta. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli sharr. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.